这样看见走的汉呀美酒，
这样看见走的汉呀美酒，
gara yin dai akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kudin ruwa da ƴan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da bata lokaci ba ga wakilar murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar.
To kenan a takaice akwai hanyoyin da zamu iya amfani da single digit rate mu karfafa tattalin arzikin Najeriya kenan?
Eh to ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda zamu samu a kawo ita rate din har ya kai ga single digit din da muke fito akai. Amma yanzu din nan za bankuna kuma har ba da Central Bank za su ce mana cewan tunda haurawan kuɗi wato inflation kenan ya kai har ga 17 har 19 ba yanda za a sa single rate digit din ya zama ya fi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan. Idan sun haka wato kuɗin kamar ana ba da shi a kyauta ne. So zai zamana ya kamata a yi nazarin inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komai ya zama a sauƙaƙe. Idan ya zama a sauƙaƙe then ana iya sa interest rate din yadda zai zama single digit. A yanzu din nan akwai wasu ma'aikata ko su bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry sukan sa rate din su a single digit. Akwai wasu ake ce masa intervention na Central Bank. Wasu kudaden da aka kawo su daga Central Bank. Su ma single digit ake sa su. Amma ba kowa da kowa yake samu ba. Sai wani da wani. Kuma ba shine ya kamata ba. Yadda ake abubuwa suke kenan yanzu.
Saboda haka ya jawo ma an samu tabarbarewar al'amura gaba daya.
Shakka babu. Abin da ya faru kenan. Saboda haka Central Bank da ita Minister of Finance da sauransu ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kuɗin kayayyaki su dan sauka su zama matalaka abinda zai taimaka wa talaka. Sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo biyan bukata matalaka.
Warin dawo gare ka Yusha'u, kamar yadda ya bayani yanzu Dr. Obadaya, wanne ya fi alfano ga ƙasa? Single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanaka yadda muka tsinci kanmu a ciki?
Wato waɗannan rate din sukan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da double digit. Sai wannan ɗigo ƙasa da goma duk harkokin kuɗi taka ake faro shi. Saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga ƙungiyoyi na manoma wato cooperative societies har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa as a regulator ya rinka kulawa da abin da yake faruwa. To an riga an samu hawan farashin da ba a taɓa samu ba misali tun a 2014 lokacin da yake 9.3 har ya kai ƙarshen 2015 a kashi 18.3. To in ci ka duba bambancin 9.3 zuwa 18.3 za ki ga an samu hauhawan farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya tarurrufe ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke. To sai kuma sai aka zo aka samu wato canji na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kudade na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina. To bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta daga shi ba domin idan suka sa shi kadan kuma duk da inflation kuma yana kwaci kudaden to za ki ga a ƙarshe duk ba a yi nasara ba. Saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yanda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kadan yana sauka ana kula da shi amma ya zama na duk abin da ake so kowa da shi an bude shi an bude matattalin arzikin bai zama concentrated a kowani bangare daya ba ko kuma wasu bangare na hukumomi
to Dr. Obadiah a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin waɗanda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalin su
eh to kafin ba da amsa ina son fada wani abu akan abinda malam Yoshua ya fada wasu bankunonin ma akwai yadda suke sukan zalumai jama'a idan central bank suka bada rate din a 17 sai su ma su ce okay su sun bada a 25 domin su ma su dan samu na su dan riba din
sun kara dugo 8 akai gaba daya
sai su kara da suna ya sa 18 har zuwa 20 wasu ma har 27 sukan sa 28 bayan suka sa haka in ki karance kudi daga gare su akwai wasu kudaden da za su saki sa kuma akai ba za su fada ba daga baya bayan ka shiga ne za su saka ga sai a ce a tun da ma wannan an manta da shi ya kamata a biya wannan ya kamata a biya wancan sai a har hada su duka a cusa akan wannan kudin kafin ka realize sai kaga kudin ya kai har ma 30%
so koda ka yi kasuwanci ba riba
babu riba so akwai yadda su bankunan man gaskiya suna yi ba su yin abubuwa da tsoron Allah to shine kenan
to tambayar da nayi na masu zuba hannun jari
eh wannan na yanayin jari din da masu zuba jari na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya akwai abinda masu sanin sa'anin tattalin arziki wato economist kenan suna ce mushi uncertainty wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba to su masu kudin jari din musamman mutanen kasan waje za su zanna su ce bari mu duba mu ga abinda yadda kasan za ta zama kafin mu kawo kudin mu don su ba sa son asara to yau ana Boko Haram gobe ana wannan mugun zance gashi to aida bahaushe yace da mugun rawa garakin tashi abinda yasa kenan a yanzu din nan yawancin su ba sa ka kudin sa Najeriya sun ce bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su ka kudin su don ba sa son asara saboda haka idan muna so masu jari su kawo kudin su kuma yan Najeriya din ma da kansu sukan kwashe kudin su je su ajiye waje abinda yasa naira ta fadi kenan ai domin yawancin Najeriya din ba wai ana canza kudin ne a je a kawo kayaki ba a'a don kowa yana tsorota bai san abin da zai faru ba so kowa yana canza kudin sa ya rika shi a cikin dalla domin ba san yadda gobe zai ta zama ba ko Najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar daya ko za su rabu ba wanda ya sani kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun yi abin da zai sa mutane su yawa su samu hope su san cewa gobe za ta fi kyau da yau to ana zanga-zanga a can wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba abin da yasa na fari a samu zaman lafiya shugabanninmu su hada kai a dauki matakai da za su taimaka wa jama'a gaba daya su taimaka ga karuwan tattalin arziki idan aka yi haka masu kudin jari ba sai ma an roke su ba da kansu za su rugar da kudu su zo to kaga inda muke kenan
to Yusha'u yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a Najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki
to ai akwai hukumomin da ke taimakon Najeriya wajen bada kamar misali a 2015 Jim O'Neill ya yi hasashe masan tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya ya yi hasashen kasan za ta ci gaba saboda za su samu siyasa wanda zai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity kamar da daktar ya magana sannan kuma to amma su waɗannan yanda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba jari kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati amma kuma yana taimakon gwamnatin idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe misali yaki da cin hanci da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annati da lalata kasuwanci da tunda economic and financial crimes ne. To in an ce economy su waye waɗanda suke ma masu zuba jari 419 su waye suke zuwa suke shigo da mutane ba kan ka'ida ba suke amfani da gwamnati su waye suke alƙawura a cikin gwamnati suke alƙawarin da ba mai yiwa bane. To dole sai mun gyara irin wannan ɗabi'u saboda zamu kalli strict policies irin na Dubai farko da irin harajin da muke sawa suke jawa saboda riba ne da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna saboda dukkan su za su zo su zuba kuɗi ne kuma za su zo cikin kasan su ari kuɗi. To amma idan kasan ta zama na cewa babban bankin kasa wanda yake shine alhakin tafiyar da kasan yana hannunsa wato a matsayin kuɗaɗe kenan, to haka kuma harkokin haraji ma'aikatar kuɗi na kasa dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudunmuwar da ake yi. Sannan kuma a siyasar kasan mutanen da ke hasashe arewa za ta rabe ibo zai rabe waɗannan yana hana masu jari su zo ƙasan saboda abu ya bayyana duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan. To ƙasan sai an saitun waɗannan abubuwa sannan mu dora daga inda muke tunanin za mu samu kuɗaɗe mu juya tattalin arziki mu haifar da ayyuka.
Madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abu da Tubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa a huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba.